This is the Voice of America broadcasting to Africa. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro barkamu da asuba da fatan an waye gari lafiya. Sunana Sarfi Hashim Gumel. Tare da Maryam Dauda da sauran abokan aikin ki kawo muku wannan shirin. A yau ranar Juma'a ta babbar rana 14 ga watan Yuni shekarar 2024. Kafin ku ji abin da muke tafa da su, ga kanin labarai.
To Sarfi, Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsayi ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudurin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Hare-hare ba sassautawa akan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai. A jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha, wuraren da sojojin Ukraine din ba su cika kai hari ba.
Kanin labarin kenan aka saurara. Cikin shirin za a ce jami'an tsaro a jihar Kaduna sun samu nasarar kashe wani fitaccen dan bindiga da ake kira Baharin Yaji.
To a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar Kaduna da kuma jihar Katsina.
Haka kuma za a cewa kungiyar matsakaitin kamfanin tace albarkatun mai a Najeriya Koran ta yi hasashen saukowar farashin man fetur idan har gwamnati ta fara wadata kananan kamfanoni cikin gida da man.
Zai kawo mana saukin samun mai. Mai zai samu wadata kuma a wadace kowa zai amfani da shi kuma zai zama farashinsa zai yi ƙasa.
Sai a biyo mu cikin shirin domin jin cikakkun rahotannin. Sannan kuma ta fara shirin manuniya da Isa Lawal Ikra in shirya kuma zai gabatar. Amma yanzu sai a gyara zama domin sauraron kashi na farko na labaran duniya.
Jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran. Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsayi ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudurin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa. Mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauki ne kuma za a iya yin aiki da su, yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharaɗin da shugaba Joe Biden ya bayyana ba ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya amince da su. Sullivan ya yi gargaɗin cewa yanayin tattaunawar, wacce ta kunshi tattaunawa da jami'ai daga Masar da Qatar, na nufin samun ci gaba zai ɗauki lokaci. Hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jinƙai, duk da ƙoƙarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren. Wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta Amurka ta DIA ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan Houthi akan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a ƙasashe fiye da 65, abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa. Rahoton ya kuma lura cewa kamfanonin da ke ci gaba da bi ta hanyoyin tekun a yankin suna fuskantar ƙarin farashin inshorar hadarin yaƙi da kuma wasu kuɗaɗe da ake biyan ma'aikatan jiragen. A sakamakon haka, binciken hukumar DIA ya gano cewa dakon kwantena ta tekun Bahar Maliya, wanda yawanci ya kai kashi 15 cikin 100 na harkokin kasuwanci ta teku a faɗin duniya, ya ragu da kashi 90 cikin 100 daga watan Disamban shekarar 2023 zuwa tsakiyar watan Fabrairu na shekarar 2024. A jiya Alhamis, ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow, wuraren da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba. Ma'aikatar ta Rasha ta faɗa a kafar Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani a yankin Vladimir. Mikhail Yevrayev, gwamnan yankin Yaroslav, ya faɗa ta Telegram cewa ba a samu wata barna ba kuma babu wanda ya jakkata sakamakon tarkacen jiragen da aka kakkabo. Ukraine ta fi mayar da hankali a hare-haren da take kaiwa da jiragen sama marasa matuki a yankunan Russia da ke kan iyaka da Ukraine din. Belgorod wanda ke kan iyaka da yankin Kharkiv na Ukraine yana daga cikin yankunan da ake yawan kaiwa hari kuma yana a tazarar kilomita 600 daga yankin Vladimir. To kuna shan labaran ne daga nan sashen Hausa na muryar Amerika a birnin Washington DC.
In anjima kadan mare mu lafi sake da labarai kafin nan a kokarin share in bindiga daji dake wasu yankunan kananan hukumomin jihar Kaduna. Gwamnatin jihar ta sanar da nasarar rundunar sojan Najeriya ta yi na halaka kasuwar gumin dan bindigan nan Bahari Alhaji Haladu da aka fi sani da Baharin Yadi da kuma wasu askarawan shi guda 35 a yankun karamar hukumar Kiwa. Gwamnatin jihar Kaduna ta ce aikin afkawa yan bindigan na ci gaba a yanzu haka a yankunan da ake fama da matsalolin tsaro. Daga Kaduna wakilin mu Isa Lawal Ikra ya aika mana rahoto kan wannan batu.
Kananan hukumomin Igabi, Giwa da birnin Gwari dai na cikin masu fama da hararen yan bindigan da Baharin Yadin da sojojin suka halaka ya addaba. Kuma gwamnatin jihar Kaduna ta ce rundunar sojan Najeriya ta yi nasarar halaka dan bindigan da tawagar shi ne a dajin nan na Idasu dake tsakanin kananan hukumomin Giwa a jihar Kaduna da kuma sabuwar jihar Katsina. Haka dai mukaddashin kwamishinan tsaro da harkokin cikin gidan jihar Kaduna Malam Samuel Aruwa ne ya tabbatar wa da muryar Amurka.
Allah cikin taimakon sa ya bawa jami'an tsaro nasara inda aka bindige ɗan fashin daji da dama kuma ɗaya daga cikin ɗan fashin daji wanda ya kaurin suna wanda ake masa lakabi da Baharin Yadi amma asalin sunansa Buhari Haladu Alhaji. To a jami'an tsaro sun samu nasara na bindige shi da kuma sauran mayakansa a iyakar jihar Kaduna da kuma jihar Katsina. Akwai kuma makamai da alburtsai wadda jami'an tsaro suka samu bayan wannan arangama wadda aka fafata.
Kun samu kididdiga adadin ƴan rundunar shi da aka kashe banda shi shugaban nasu
kusan mutum 35. An aka hada da shi a mutum 36 kenan suka kwanta hago.
Dama dai masana harkokin tsaro sun sha ba da shawarar bibiyar ƴan bindiga har mafakarsa dake daji maimakon jira sai sun shigo gari. A saboda haka ma masani a harkokin tsaro Manjuhashin Komerta ya ce wannan kokari da sojojin suka yi abin a yaba ne. Sai dai kuma ya ce akwai saura.
Wannan kokari da su sojoji suka yi abin a yaba musu ne kuma hakan ya nuna cewa sun fara canza salansu tunda sun samu bayanai ne na sirri kuma suka bi. To ko ba komai sun yi kokari kuma suka ci gaba da bi ba su tsaya ba sai da suka samu makwantan wayannan mutane kuma suka samu nasara a kansu. Sai dai gyara da kuma abubuwan da muke kokarin mu ga cewa mun yi kira ga gwamnati ta ƙara yi shi ne. Akwai buƙatar a yi aiki na bai ɗaya yadda za a tada aikin a Zamfara ko a Niger ko a Katsina da Kaduna a yi shi a bai ɗaya ta yadda duk wanda yake tunanin zai gudu daga Kaduna ya koma Zamfara to can ma ana kan aikin ta yadda ba zai iya samu wurin zuwa ba. Duk da mun san cewa hakan ba zai yiwu ba sai an ƙara yawan adadin sojojin da muke da su yanzu a ƙasar nan.
Manoma a ƙaramar hukumar Giwan jihar Kaduna irin su Malam Adamu Imani na ganin wannan nasarar halaka ƴan bindigan da sojojin suka yi za ta iya zaburar da manoma tun da yanzu ruwa ya zuba dan ganin sun koma gona.
Kwanan nan ma satun da ya wuce sun ba da umarni a yankin ba taro cewar sai an biya wasu kuɗi miliyan 1.6 sannan mutane za su yi noma a wasu dan yanki haka. Saboda akwai wanda suke da gonaki masu arziki ne amma saboda gonakin su ba sa nomo sun koma sun lalace su ma sai an taimake su ganin yadda barayin suke fitowa. To amma sakamakon wannan nasarar da aka samu to lalle mutane za su samu kwarin gwiwan su shiga gonakin su cikin kwanciyar hankali. Duk da dai dama akwai guraren da mutane haka nan suke kutsawa saboda ba za a zauna babu abinci ba amma wannan zai sa yanzu mutane su ƙara samun kwarin gwiwa sosai.
Hararen ƴan bindiga a wasu yankunan jihar Kaduna dai sun takaita noman manoma bara. Sai dai kuma wasu na ganin idan jami'an tsaro suka ci gaba da maida hankali wajen magance matsalar hararen ƴan bindigan to akwai yiwuwar manoma da dama za su koma gona don haɓaka abin da za a ci a wannan ƙasa. Isa Lawal Ikara, muryar Amurka daga Kaduna a Najeriya.
A gai da Isa Lawal Ikara. Har yanzu dai kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC. Yanzu dai ga maryan tada da kashi na biyu na labaran duniya.
kungiyar kasashe bakwai masu karfin tattalin arziki a duniya ta sanar a jiya Alhamis cewa za ta ba Kyiv biliyoyin dala Amurka a matsayin rance wanda za ta biya kasashen yammaci abokan hulɗarta da kudin ruwa daga kaddarorin Rasha da aka sanya wa takunkumi a cibiyoyin hada-hadar kudi dake yammacin duniya mun cin mai yarjejeniya a siyasance ta ba Ukraine karin tallafin kudi na kusan dala biliyan 50 zuwa karshen shekarar nan a cewar mai masaukin bakin taron wato Prime Minister Italia Giorgia Meloni sanarwar daina zuwa ne a daidai lokacin da shugabannin kasashen G7 suka gana a jiya Alhamis a wani wurin shakatawa mai alfarma a ranar farko da suka fara taron sanarwar daina nasara ce ga shugaban Amurka Joe Biden ya dade yana neman shugabannin kasashen G7 su amince da shirinsa na samar da kudade don taimakawa Ukraine a yakin da take yi da mamayar Moscow a jiya Alhamis kwamitin sulhun majalisar dinkin duniya ya buƙaci dakarun rundunar RSF su daina kai hare-hare a yankin arewacin Darfur babban birnin kasar da birnin El Fasher a kokarin da suke yi na kwace birni na ƙarshe da ya rage a yankin Darfur na Sudan daga hannun dakarun Sudan na SAF Kwamitin ya amince da kudirin da Burtaniya ta gabatar da kuri'u 14 yayin da Rasha ta ki kada kuri'a. Kwamitin ya kuma ya kira da a sassauta rikicin a ciki da wajen birnin inda farar hula sama da 800 suka fake da yawa daga cikinsu sun yi gudun hijira ne daga wasu sassan yankin Darfur da suka fada hannun mayakan rundunar RSF. Wannan kwamitin ya tura sako mai karfi zuwa ga bangarorin da ke rikicin a yau a cewar jakadiyar Burtaniya Barbara Woodward ta kara da cewa ya zama wajibi a kawo karshen wannan mummunan rikicin da rashin tausayi nan take dai ba a bayyana ko bangarorin biyu sun gamsu da bukatun kwamitin sulhun ba an dai watsi da wani kudirin da aka gabatar a watan Maris wanda ya bukaci a tsagaita wuta a cikin watan Ramadan
Labaran duniya kenan aka saurara daga nan sashen Hausa na Murya Amurka a birnin Washington DC. Madalla, mun kira matsakaitin kamfanin tasa albarkatun mai a Najeriya Koran. Ta ce idan har aka ba su dama da kuma isasshen danyen mai da za su tace a kamfanonin su. Hakan zai taimaka wajen sauko farashin litar man fetur a fadin kasar. Wakili Murƙayya Basha na dauke da shigaban wannan rahoton.
Kungiyar masu matsakaitan kamfanonin tace albarkatun mai a Najeriya, Koran, ta sha alwashin zaftaro da farashin litar man fetur a kasar. A zantawar sa da yan jaridu, sakataren yada labaran kungiyar Eche Idoko, ya ce idan har gwamnatin kasar za ta ba su dama da kuma isasshen danyen man da za su tace, to ko shakka babu, farashin litar man fetur zai sauko kasa da naira 300. Idoko ya ce, wanne dalili ne zai sa yan Najeriya za su na siyan litar mai akan farashin naira 700 alhalin idan an ba su damar tace mai a kasar, farashin ba zai kai haka ba. Mr. Idoko ya kara da cewa a baya ana siyar da litar man diesel akan farashin naira 1,700 amma yanzu da matatar alinkwa dangwata ta fara aiki ai farashin sa ya sauka zuwa 1,200 kuma nan gaba kadan farashin zai sauka kasa da haka to wannan kadai ya ishi ya zama hujjar ba su damar fara tace mai a kasar domin sauko da farashin sa Bashir Salisu shine shugaban kungiyar dillalan man fetur ta IPMA reshin arewa maso yammacin Najeriya ya ce idan har gwamnati za ta bawa ire-iren wannan kamfanonin tace mai dama to hakan zai taimaka wajen daidaituwar farashin mai a kasar
ita modular refinery abinda muke hange idan za ta wadatu a ce gwamnati za ta wadata kasar da ita mutane a ba su dama su dinga yi zai kawo mana saukin samun mai waye mai zai samu wadata kuma a wadace kowa zai amfani da shi kuma zai zama farashin sa zai yi kasa
a hirarsa da muryan Amurka Professor Isa Dandago masani kuma malami a jami'ar Bayero dake jihar Kano ya ce farar dabara ce bawa matsakaitun kamfanonin tace mai damar fara aiki a kasar domin hakan zai taimaka wajen sauko da farashin mai da kuma samar da ayyukan yi a kasar kuma hakan zai iya daga darajar kudin naira
to ya kamata a amsa kiran waɗannan masu license na su yi refinery ko da a level na wannan modular din ne wato matsakaitan wannan refinery a karfafa musu guya domin su bada gudunmawa wajen tace man fetur din da ake fitarwa daga Najeriya. Idan aka samu wannan zai kawo mana ci gaba mai tarin yawa da tattalin arzikin kasa. Na farko kinga za a samu aikin ne yayin da suke wannan aiki dole su dauki ma'aikata. To duk da nisan wanda suke da license din nan idan za su dinga samun danyen man fetur din suna siya akan yadda suka nema, wato so su dinga siya da naira mai kun su siya da dala. To kinga wannan ma wani ci gaba ne, wani wato hanya ce ta rage darajar dala ma a Najeriya, wanda zai iya sauko da darajar naira da dala ya bunkasa darajar naira.
Hankulan ƴan kasar dai ya karkata ne ga gwamnatin tarayya domin ganin ko za ta yi na'am da hakan. Ruqayya Basha, muryar Amurka daga Abuja a Najeriya.
A gai da Ruqayya Basha. Wannan shirin na zuwa muku ne kai tsaye daga nan birnin Washington DC akan mitoci 19, 31, 49, 60 sai kuma kilohertz 30 a matsakaicin zango. Ga masu sauraron mu a jamhuriyar Niger za su iya kama mu kuma sauraron mu tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5 zangon FM. Baya ga kada lokacin da kuke so za a iya shafukan mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com. yanzu kuma sai shirin mu na gaba.
Manuniya.
Wallahi wannan mutane su nasuru shigo da Allah sai uba san me yake gunna. Idan da Sheikh Usani ne ni da kake gida ina gunun nan yau a shekara ga dukkan su sai sun dawo da wannan kudi da kaje an kira sunanka da kanka zaka dauko kudin ka zo da shi.
Tsohon dan majalisar dattijai daga jihar Kaduna sanata Sheikh Usani kenan ke daddale dallan dalilan damuko tsaffin jami'an gwamnatin jihar Kaduna da aka ce sun tafka ha'inci game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro. Kuwa wakilan al'umma a jihohin Niger da Zamfara ne ke cewa su fa sun fara gajiya da kawaici.
Maganar da ake yi hakimin kotankura yana hannu ɗan ta'adda da shi da iyalin shi da ɗiyan shi bakwai an kama. Mai girman gwamna ya bacci ha, mataimakin shi ya bacci ha.
Abin takaici da damuwar da muke ciki shine a tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai checking point da yawa, amma bai hana barayi su tsaya tsakanin checking point da checking point su saci mutane ko kuma su kare hanyar su hana kowa wucewa.
Shi kuwa tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhassan Lami cewa yake da gangan aka mai da ranar 12 ga watan Yuni a matsayin ranar demokradiya kawai dan dadadawa su ɗan kudanci.
Buhari da yake zo ya soke wannan abu ne bai ci ranar 12 ga wata kaga me gudu ba bari a jinsu lokacin da ake magana jinsu yana tare da abata. Saboda haka Bola Tinubu da Buhari su sun cewa har ga Allah ba da suke sunan ya kawai da cin wannan masa tasu daban.
Wannan ba so mun tabu muka tattabo cikin tarin miliyan da za ku ja cikin wannan shiri na Manuniya. Mai sauraro assalamu alaikum, barkamu da wannan lokaci kuma sanmu da sa'ar sake saduwa cikin sabon shirin Manuniyan da kan tsatsefe tsantsar gaskiya babu tumasanci. Shiri na 174 cikin jerin shirin Manuniyan da ke son ganin ko ina an tabbatar da adalci. Adalcin kuma shine tsohon dan majalisar jantare Najeriya daga jihar Kaduna sanata Shehu Sani ke cewa idan har za a yi wa jami'an tsohuwar gwamnatin jihar Kaduna to kawai su yi aman damin dama sheren kuɗin da ake zargin sun ci.
Duk wanda ya ce wannan bincike da gwamnatin jihar Kaduna ta yi zargi ne to bai dauki lokaci ya duba wannan report da aka yi aka bar gwamnati ta kushe. Ya za a ce maka wanda ba dan Kaduna ba an kawo shi a ƙarshen gwamnan da ya wuce ya dauki naira biliyan 11 da miliyan 800 da sun ce za a hanyar jirgi daga kawo zuwa sabon tasha shekara 6 baka ga ko titin dogo guda ɗaya ba. Ya za a ce wai zargi ne ga account da aka ɗibi kuɗin jihar Kaduna aka zuba ciki. Ya za a ce zargi ne kwana 5 ko 6 ne kamun gwamnati sauka an je an ashirancen biliyan 20 daga bankin da ke cikin garin Kaduna. Abin da suka zo suka yi kenan a gwamnati. Mutanen Kaduna an yaudare su, mutanen Kaduna an wulakanta su ya tafi abin shi, amma babu abin da ya rage musu yanzu shine a kwato wannan kudi. Wallahi wannan mutane su nasuru shigo da Allah sai uba san me yake gwamnati. idan da shi Husani ne ni da kake gida ina gonan nan yau a shekara daya daga cikin dukkan su sai sun dawo da wannan kudin ba ma zan neme ka bane da ka ji an kira sunanka da kanka zaka dauki kudin ka zo da shi
game da maganar matsalar tsananin tsamin tsaro kuwa dan majalisar wakilai daga jihar Zamfarawa Honorable Kabir Ahmad Mai Palace ne yake cewa al'umar yankin shi fa suna cikin halin kunci
dama mu koyi shi kokin da muke shine gwamnatin tarayya ta yadda da ta zo a tsayin ayyaki ga ƴan mutane magana da gwamnatin tarayya take ta kokarin yadda da ita na aisu mu mu shine abin da muke ta jayayya cewa ba magana bace ta sulhu sulhun nan an yi shi da yi uku bibiya ba so gaskiya ban mu da sha'awa a cigaba da shigar a daure ko mi daci ko mi nauyi dai ayyakin nan insha Allah Allah zai kalle mu kuma zai ba mu sa'a so alhamdulillah bayan wannan lokacin sojoji sun shigo kuma sun kawo kayan aiki kuma sun shiga wayannan garuruwa yanzu haka ma ko ga yau na samu labarin cewa yau masu jiya sun shiga ana cin ana yaki da su wayannan mutane kuma sojoji na samu galaba gare su a musamman wannan yankin da aka yi wannan mummunan takasaci abun takeici da damuwar da muke ciki shine a tsakanin huntuwa zuwa tsafi zuwa gusa akwai checking point da yawa na sojoji yanzu haka ya kai kusan guda 10 amma bai hana barayi su tsaya tsakanin checking point su saci mutane kuma su tsallaka kuma su wuce ko kuma su tar hanya su hana kowa wucewa wannan na cikin halin da al'umma suke ciki
shi kuwa mataimakin shugaban jam'iyyar PDP din jihar Niger Honorable Habibility cewa yake duk da matsalar tsananin tsamin tsaron da ke damun al'umar jihar Niger gwamna da mataimakin shi duk sun bar jihar ballantana ma a sare da sassauci
jihar Niger muna cikin makoki ne yau abun mamaki yau a an wayi gari ba gwamna ba mataimakin gwamna a jiha to sai wa jiha ta koma cikin wani hali yau jihar Niger an samu kwanaki jere babu ran da ba a kai hali mutum 100 to 200 suna taji yau kowa ya dubi abin da iftirai da ya samu a Ciroro inda ainihin masu ginin ma'adanai sun ka gina rami tsakanin Rift da su an kashe 50 kowa ya gani nan karamin hukumar Mariga anan Kotonkoro maganar da ake yi hakimin Kotonkoro yana hannun ɗan ta'adda da shi da iyalin shi da tiyan shi bakwai an kama
honorable ability ka ce ba gwamna ba mataimakin gwamna me kake nufi da wannan kalaman
eh ta ba da wasu din mai girman gwamna ya bacci ha mataimakin shi ya bacci ha mu ba da mu san inda suke ba su waye wakilan
misali akwai commissioner akwai SSG da sauran jami'an gwamnati
me ma'anar mataimakin gwamna mataimakin gwamna in gwamna bai ne ya kamata mataimakin gwamna ya tsaya to saboda haka magana gwamna bai gari mataimakin bai gari wace commissioner ne eh commissioner zai yi maka
sai dai shi tsohon gwamnan jihar Jigawa Alhaji Sulami do tsatsefe tsantsar bayani yayi akan sabuwar ranar demokradiyyar da yace an kawo ta ne kawai dangane an tura wasu tsaffin shugabannin kasa takeici
mu ne kadai ɗan SDP masu girma kan jinsu amma duk sauran mutanen Najeriya hatta wayannan yarba ba sa goyon ba muna tsira ba sa goyon ban jinsu ba sa goyon ban SDP ba san Abdulla saboda abin da ya olo shi nake ba NPR so da sa wani abin da aka kawo da yake fadan yarba ne na gida Obasanjo suna ganin kamar ba nasu ba ce zo yake za a demokratiya akan 29 cin sara kuma wannan ya fi kama hankali domin shine zaman da ake na 1999 da mutane APP na PDP dukkanin su wannan ranar aka zaɗa su saboda haka kaga ai tarayya kenan a cikin an ci zaɓe ko da ke shugaban ƙasar Najeriya mun muka ce amma dai ga shine akalla gwamnan APP sun su kuma suna ganin cewa wannan ranar ta su ce saboda haka Buhari da yake zai soke wannan abu da ibai ce ranar da shafi gauta kaga mai gudu Buhari a Junta musin da ake magana Junta yana tare da abata so Buhari yayi ne kawai dan ce burin ainihin sun zuciyarsa ina ganin kamar ya zai fanka da bare saboda haka Bola Tinubu da Buhari da dole wuce mai tun faizo su sun cewa har ga Allah ba da su ce suna yi kawai dan cin wannan masa tasu daban akan gaba ta gida ta yarba da ko shi Buhari yana ganin cewa wasan ya ta jin tsoro yana ganin kamar mai yusa ne kuma shi zubata shi haka mai shi akwai mai shi shabi gauta fai me hikimar jin tsoro a ranar hutu ne hikimar
gashi kun yi gubar mai jin tsoro abin da yake ba a Najeriya mamaki kuma yanzu kamar an karrama wannan rana amma kuma ana ganin fage shi
mu ke shi ne ai sai masu karramawa to ai Buhari da Tinubu Buhari yana gaba da Obasanjo Tinubu yana gaba da Obasanjo fakat shi ne abin ai so da haka su binne Obasanjo da abin da wasu yi a rayuwar su shine wasu kawai da abin da komai kansa da abin ne shi so da haka an zo an ce June 12 Buhari shine ke June 12 a wani matsayi ya san yasan mai junto ba shi da ke mai junto ba yana can tada bata ba
a jihar Bauchi kuwa gwamna Bala Muhammad na jihar ne rattaba hannu a wasu dokoki ciki ko har da daidaita ma'aunin sai da kayan abinci
ko da ne da aka sa hannu akan kawo mudu mai kyau a jihar Bauchi wanda muna godiya wa mai martaba sarkin Bauchi kowa ya ganshi ga kimansa ga girmansa ga darajarsa yana zuwa kasuwa yana dubawa mutane suna da haƙƙi a kaina cewa kada a cuce su wajen tauye mudu ana buge kasansa ana tauye mudu ana cutar mutane ga yunwa ga wahala ba kuma duk wanda ya je amfani da wani tasa ko wani kwano wanda ba wannan ba to za a kama shi saboda za mu bada kuɗi a ma'aikatan mu yin wannan mudu su yi shi wanda za a kai shi ko ina ko wani sako a wannan jiha
iyaka batutun da zamu iya bacce muku kenan cikin shirin manuniya na wannan mako sai dai kafin mu sallama sai mun sanar da dukkanin masu dafa murafin iko a Najeriya cewa kwanakin da ake kebe musu ba ƙara karewa suke kullun kwanan duniya gashi babu damar yin ha'inci domin kuwa daga juma'a nan ma saura kwanaki 1078 ne su yi sallamar sakin kujerin da akan su ne ake ta faman yi musu fadanci kuma madadin dukkanin abokan aikin da kan tabbatar da wannan shirya muku musamman ma da Mustafa Nasir Batsarin jihar Naija da Muhammad Abdul Wahab na jihar Bauchi sai Mahmud Ibrahim Kwarin jihar Kanawa da Maman Manuniya Madina Daudan da kan yi daudalar dawo mana da muryoyin da a cikin su babu habaici ni Isa Lawal na garin Ikara da kan shirya gabatar nake cewa sai kuma lokaci idan Allah ya sake sada mu a cikin wani sabon shirin na Manuniya
a gai da na Ikara da wannan ko muka zo ga shirin mu na ƙarshe labarai amma fa wannan karan a takaice
to a takaice Amurka na kokarin ganin an lalubo hanyar cin matsayin ta wuta a yakin da ake yi a Gaza bayan da Hamas ta mayar da martani ga kudirin matakin amma ta nemi sauye-sauye da yawa mai ba da shawara kan harkokin tsaron ƙasa na fadar White House Jake Sullivan ya shaidawa manema labarai a jiya Alhamis cewa wasu daga cikin sauye-sauyen da Hamas ta gabatar masu sauki ne kuma za a iya yin aiki da su yayin da wasu kuma ba su je daidai da sharadan da shugaba Joe Biden ya bayyana ba ko kuma waɗanda kwamitin sulhu na majalisar ɗinkin duniya ya amince da su hare-hare ba sassautawa kan jiragen ruwa na ƙasa da ƙasa da mayakan Houthi da ke samun goyen bayan Iran a Yemen ke kaiwa na shafar harkokin kasuwanci da ayyukan jin kai duk da kokarin da Amurka da ƙasashe ƙawayenta ke yi na sassauta illolin hare-haren wani rahoto da hukumar leƙen asiri ta Amurka ta DIA ya fitar ya gano cewa hare-haren mayakan Houthi akan jiragen ruwan dakon kayayyaki a tekun Bahar Maliya da tekun Aden sun shafa akalla kamfanoni 29 a ƙasashe fiye da 65 abinda ya ƙara farashin harkokin dakon ta hanyoyi da yawa a jiya Alhamis ma'aikatar tsaron ƙasar Rasha ta sanar da cewa ta lalata jiragen Ukraine marasa matuki a yankuna biyu na Rasha da ke gabashi da kuma arewa maso gabas da birnin Moscow wararen da sojojin Ukraine ba su cika kai hari ba ma'aikatar ta Rasha ta faɗa a kafar Telegram cewa ta harbo jiragen sama marasa matuki guda uku a yankin Yaroslav da kuma wani a yankin Vladimir Mikhail Yevrayev gwamnan yankin Yaroslav ya faɗa ta Telegram cewa ba a samu wata barna ba kuma babu wanda ya jakkata sakamakon tarkacen jiragen da aka kakkabo
masu sauraro baki ɗaya abin da ya sauka kenan a shirin mu na yanzu sai kuma an jima ka ɗan da hantsi za mu sake dawo da maimaicin wannan shirin domin sake jin wannan shiri da masu sauran shirye-shiryen mu na baya sai a ziyarci shafin mu na yanar gizo ta adireshin mu na voahausa.com yanzu kan amaradin Maryam Dauda ta yana gabatar da shirin da kuma Dadi Balawu wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau ni Sarfil Hashim Gumel da na shirya ni kuma gabatar daga nan Washington DC ke cewa sai mun sake haduwa in an jima ka an gane. Assalamu alaikum.